السلام عليكم. akwai tambayoyi da addu'o'i kamar haka. wani yace malam muna bar addu'a muna maka addu'a Allah kara maka lafiya. malam muna bar addu'a bisa larururi na damuwa. Allah yayi mana. Allah yayi mana damuwoyin mu. Allah ya dora mu akan alkhairi ya raba mu da sharri. Duk wanda yake da matsala Allah madaukin sarki iyaye masa. Allah kuma ya sassauta mana. Wannan shi bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina yi wa malam fatan alkhairi kuma ina fatan Allah ya hada shi da dukkan alkhairin sa amin. Allah ya hada mu duka. Yace malam muna neman addu'a a wajen ku da sauran ƴan uwa dake cikin wannan masallaci akan wata musiba da ta afka mana. Wata yarinyar mu ne ƴan kidnapping suka dauka ba tafi kwana 10 ba da yin aure kwata kwata. Mana yarinya ce budurwa kwana 10 da yin aure ƴan barayin mutane ƴan kidnapper suka sace ta. Dan Allah malam muna bar addu'a a wajen ƴan uwa. Allah madaukin sarki ya rabbana ya Allah. Allah ka kubutar da ita. Allah ka kubutar da wannan yarinya amarya kuma ka kubutar da ita da mutuncinta. Allah ka ba su daman taba mutuncinta. Wannan masifa da bala'i da muke fama da shi a ƙasar nan na sace-sacen mutane ya Allah ka takaita mana ba dan halin mu ba. Allah ka yafe mana kurakuran mu. Allah kuma ka sa shi wa gabanin mu su waiwaye wannan al'amari su duba yanda za su iya gyara wannan matsala. Masu yin kuma Allah ka shiryar da su. Allah ka shiryar da su. Allah ka shiryar da su. In ba masu shiryawa bane Allah ka yi mana maganin su. Kuma Allah ka yi mana katanga karfe da su. Allah ka shiga tsakanin mu da su. Allah ka kare mu da sharrin su da fitinar su. Assalamu alaikum. Allah ya yi wa dan uwan Professor Jidere rasuwa jiya a Abuja da Allah ana nema mashi addu'a ta musamman. Allah ya gafarta masa. Allah ya yafe masa. Professor Jidere chairman kenan. Ɗaya daga cikin manya-manyan malaman jami'a ta Bayero anan kuma muna tare shi na cikin masu hidima. Da kuma jagoranci a wannan masallaci. Allah ya saka masa alkhairi dan uwansa ne. Allah ya mai sarsuwa muna mai ta'aziyya kuma Allah ya ji kan mamacin. Allah ya yafe masa. Allah ya ji kan mamatan mu gaba daya. Malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah kare mana kai ya kuma taimake ka a wajen jaddada gaskiya da yakar ƙarya. Amin amin. Ina bar addu'ar ka da ta ƴan uwa mahaifina ya kori ɗan uwana daga gida kuma har yanzu nan da nake faɗa maka ba a san inda yaron yake ba. Ina roƙon Allah ya shirye mu gabaki ɗaya. To Allah ya bayyana shi ɗan uwan da aka kora. Shi kuma mahaifinku Allah ya bashi haƙuri ya dawo da ɗansa kusa da shi. Shi kuma yaron da aka kore shi Allah ya sa ya gyara halinsa. Dan duk ɗan da ka ga ubansa ya kore shi a gida to duk yanda aka yana da wani hali ne mara kyau. Haka kurin ruwa baya tsami banza. In ku ba haka ba to sai dai an sihirce uban. Sammu aka yi uban. An yi masa sihiru tafriq. Sihiri sammu na raba mutum da ɗansa ko ɗan uwansa. To muna fatan Allah ya bayyana shi kuma Allah ya shiryar da shi mahaifinku ya yi haƙuri da wannan zuciya da yake da shi. Ba ɓata ya yi ba tunda an kore shi ya yi zuciya ne ya tafi wani gurin dan ya ɗan gigita ku. Daga baya kwa nemo shi ku dawo da shi. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara maka lafiya da imani mai amfani. Amin. Ina neman ƙarin bayani akan me ake nufi da sulusul layl. Ɗaya sulusi ɗaya bisa uku na dare. Lokacin da aka ce Allah yana saukowa zuwa sama ta farko. Abinda ake nufi da sulusul laylil akhir ka kasa dare kashi uku. Yanzu sai ka bincika magariba tana shiga karfe nawa. Shida shida da wani abu. Alfijir yana ketowa karfe nawa. Biyar biyar da wani abu. Biyar da wasu mintuna ko da kwata ko da ashirin. To waɗannan awannin za ka buga tun daga shigan magariba har zuwa fitowar alfijir sai kai divide by 3 ka kasa su kashe uku to awannin ukun karshe shine daya bisa uku na karshen dare shine ake so a hakura da bacci a tashi ayi sallah ayi zikiri ayi ibada kuma shine hadisi yazo cewa yanzilu rabbuna ubangijinmu Allah yana saukowa daga saman saman bakwai inda yayi istiwa'i ya daidaita irin daidaiton da ya dace da shi izuwa as-sama'u ad-dunya wannan sama ta duniya ta nan ta kusa din nan yana cewa hal min mustaghfirin fa aghfira la akwai mai istighfari a daidai wannan lokacin ukun dai bisa ukun dare na ƙarshe akwai mai neman gafara gafarta masa akwai mai istighfari in yi istighfari in yafe masa Allah ya ce wabil asari hum yastaghfirun bayan Allah na kwarai a daidai wannan lokacin suke tashi suna ta astaghfirullah akwai wani mai tuba in karbi tuban shi a daidai wannan dai bisa ukun dare hal min sa'ilin fa utiya akwai mai tambaya in bashi abin da ita tambaya manzo Allah ya ce wa zalika fi kulli layla wannan abun yana faruwa ne akan kowane dare duk daren duniya in dai dai bisa ukun dare na karshe zo sai Allah ya zo wannan sama yana cewa ina masu waɗannan abubuwan yi musu shi yasa ake so wanda Allah ya bashi dama don ya samu wannan falala ya rage bacci kafin alfijir ya keto ayi as-salatu khairu minan nawm kuwa iqama ka ta shiga dan fafata kai istighfari ka roki Allah bukatu ka tuba duniyar ma da kake neman ta tashi a wannan lokacin ka neme ta a lokacin malamai suka ce kalla mutumin da zai rinka tashi a wannan lokacin yana addu'a fa ce wallahi sai Allah ya karba addu'ar shi duk abin da kake nema insha Allah in dai kana tashi a wannan lokacin Allah yana karba wannan shine dai bisa ukun dare da hadisi suka zo masu yawa kai sannan wani lokaci ne Allah yake gaggawan karban addu'an bawa suna da yawa mun taba bayani a karatun mu a baya ga sunan kamar haka a takaice duk lokacin da kai wata ibada ka gama daga hannu ka roki Allah Allah yana karban addu'ar bawa yana isri ibada yana gama wata ibada yayin kai sadaka ne kai addu'a kai sallah ne kai addu'a kai karatun qur'ani ne kai addu'a kai nafila ne kai addu'a kai azumi ne na nafila kai addu'a kai azumi ne na farilla kai addu'a ka tashi da daddare ne kai ibada kai addu'a duk wani abin da ka san na ibada ne kai to ka rinka addu'a Allah yana karban addu'a a lokacin Allah yana karban addu'a lokacin da ake ruwan sama tsakiya ana zubar da ruwan sama Allah yana karba Allah yana karban addu'a a arfa filin arfa Allah yana karban addu'a a lokacin dawafi Allah yana karban addu'ar bawa inda ihrami a jikin shi idan yana sa'ayi duka wannan Allah yana karban addu'a Allah yana karban addu'ar bawa ranar juma'a bayan sallar al'asar duk ranar juma'a bayan sallar al'asar lokaci ne mai tsada da ake yin addu'a Allah yana karban addu'a yayin da mutum ya je yayi ladabi yayi biyayya ga iyayen shi waɗannan lokuta ne masu muhimmanci da ake so bawa ya rinka addu'a kamar idan kai azumi zaka sha ruwa daidai lokacin shan ruwa Allah yana karban addu'a da sauransu wai mallam a bani sharadin da zan cika in nayi addu'a Allah ya karba ka rinka cin halal ka rinka cin halal kuma idan kan yi addu'an Allah baya son bawa yana addu'a yana rafkane in kana so in kai addu'a Allah ya karba to ka rinka yi da full concentration abinda ake nufi yayin da ka daga hannu hakan nan kana yi to kaman Allah ne kake gani amma ba wai mutum yana addu'a yana haka ana hira yana abin nan ba yana addu'a yana kallon can wani ya bugi wani karfe yana kallo hankalinka ma baya wurin sannan banda addu'a ta sharri sannan da sharadin da Allah yake karban addu'a da wuri mutum yayi Allah ya yabo da kirari yayi ba Allah da kirari sannan a irin wannan lokaci na 1 bisa 3 dare shi ma Allah yana karban addu'a kuma yin addu'a wannan lokaci dalili ne na karban addu'a Allah gane da mu waya halatta liman ya tambayi mamu idan ya rab kanwa a sallah ya juyo ya ce jama'a raka ta nawa muke ne da Hausa to abin yana nan kamar haka na farko dai asali idan liman yana sallah in ya rab kana ai ko bai tambaya ba ai za a gaya masa kawai zai yi gini ne akan abin da ya gamsu da shi idan yana shak idan yana shakkar raka'a ɗaya yayi ai raka'a yana shakkar biyu yana ga ɗaya yayi bai yi biyu ba to sai ya tashi cika to ta biyun in ya tashi in akan kuskure ne ai za a yi mai tasbihi ko idan sujjada ce yayi ɗaya ko yayi biyu yana shakkanto ko dai ɗaya yayi ko biyu yayi ya ƙara ɗaya in ya ƙara ɗaya za su ce subhanallahi ai ko duk wani abin da liman yayi a sallah da sunan kuskure ai za a tunatar da shi to me kuma na zuwa ya buɗe baki ya juya ya ce kaza jahilci ne wannan rashin ilimi ne kawai yanzu ina muku sallah dole ɗayan biyu in nayi raka'a biyu wataƙila na rab kana sai na ji shi a ai raka'a ɗaya nayi tunda zuciyata ta gaya ma raka'a ɗaya nayi sai in tashi in ƙaro ɗaya in na tashi za ku ce subhanallah to na gane cewa me na yi kuskure sai in zauna to kawai da mutum ya yi shakka sai ya juyo mamu ya ce wai raka'a nawa nayi haza jahal wannan jahilci ne to akan wannan malamai suna faɗa cewa duk wanda ya yi magana da gangan a sallah sallar sa ta ɓaci kaga anan ai an toshe maka ƙofar da za ka yi wata magana in ma sallama ka yi a raka'a ta biyu ai za su ce subhanallahi ko to gwanda ma idan ka yi musu ne ko jayayya ka ce a fa raka'a huɗu na yi to wannan an maka akuwa saboda ai duk a cikin sallan ne amma idan mamu ne su suka ci magana don gyaran sallah mamu aka yi tasbihi baka yi ba aka yi tasbihi baka yi ba ya ce kai liman ka fai ƙari to wannan kaga magana ce ta gyaran sallah mai alari yake cewa an yi magana don gyaran sallah ko malamin fiqh suka ce magana gyaran sallah ba ta ɓaci sallah ba liman ya ɗauke wa mutum amma kada liman ya ganganci ya juyo wannan wasa ne a sallah har ya tambaya me aka yi ina fatan kuna fahimta Allah ya gane da mu menene sahihancin yin sallah da niqabi a cikin sallah akan a fuska ga mata asali niqabi ya ku iyaye na mata ai ana sa shi ne don saboda kada wani ajnabi namiji ya ganki to lokacin da ke cikin masallaci to me yana sa niqabi kuma ai kina sa niqabi ki rufe fuskarki saboda me saboda kar wani ya ganki to ke kina cikin masallacin mata ƴan uwanki mata to me yana sa niqabi tunda asalin sallah ai ana yin ta ne a haka to sai dai kuma mu tafi akan wataƙila ra'ayin waɗanda suke ganin cewa buye mace ta kyakkyawa ta bayyana fuskarta kamar al'aura ce to amma in dai masallacinki mata ne ba maza a ciki ba bukata sai ki sallah fuskarki a buɗe amma ba a ce in kin yi sallah da niqabi kuma sallah ta lalace ba kamar dawafi annabi ya hana karara ba a yin dawafi da niqabi ba a sa safa ba a sa ba ni sunan shi wannan ga mata to amma malamai sun halatta saboda fitina tunda ana dawafi maza da mata in wata tana da halitta mai kyau in ta bar fuskar ta abu zai zama fitina to ya halatta sa niqabinta to ita ma mace a cikin sallan wala Allah zai iya haka din ta faru wallahu ta'ala a'lam Allah ya gane da mu wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka muku da alkhairi dangane da karatukan da kuke yi a wannan masallaci na ilmantar da mutane Allah ya muku albarka amin summa amin yace menene hukuncin waɗanda suna bin wani masallaci sallah amma masallacin limami yana tsananta musu a sallah sai suka haɗa kansu suka samu wani wuri wanda ba masallaci ba sai suke yin jam'i su kadai a can gurin saboda tsananta musu da da limami yake yi. To shin hakan shari'a ne ko ba shari'a bane? Asali shine duk inda aka gina masallaci ake zuwa ake kamsa salawatu, to nan ne shari'a ta shar'anta a rinka haduwa ana sallar jam'i da sunan jam'i a wannan wuri. Wannan shine wuri da shari'a ta amanta, ko alkali ma in za a yi hukunci ya amanta, nan ne masallaci kowa ya zo a haɗu a yi sallah a wurin. Rarraba masallatai, buɗe wurare da yin sallah kowa daban-daban, wannan ba abu ne da ake son sa ba, sai dai inda tsananin larura da bukata. Wala Allah limamin bai da aqida, wala Allah limamin bai iya sallah ba, ko bai iya karatun Fatiha ba, ko kuma akwai wani uzuri karɓaɓɓe, to nan mutane in sun yi sallah a wani wuri ba nan ba yayi daidai. Yanzu a nan ba ana magana cewa sallar ba ta yi ba ne, ai wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Annabi ya ce an sanya mun ƙasa ko ina masallaci ne, kuma abin ƙasa za a iya yin amfani da ita wajen taimama. To amma abinda malamai suke magana akan rabuwar kai, Annabi ya ce al-khilafu sharr, sabani sharri ne. Ga masallaci ana sallah wanda aka saba, sai wasu kuma su je su bude nasu daban, zai kawo gaba da fada tsakanin mamun can da wannan mamu, tsakanin limamin nan da wannan limamin. To wannan abin sabanin shi shari'a ta duba take haramtawa, duk abinda zai iya kawo rabuwar kai da fada tsakanin musulmi, to haramu ne, ba a so a yi shi. To idan mutum yana da uzuri, wataƙila limamin da yake jan su yana tsanantawa, to sai a masa nasiha. Shi limamin ba naɗa shi aka yi ba, ai naɗa shi aka yi, kuma dole ba yanda za a yi liman ya zauna ba wanda yake gaba da shi, sai a kai shi wajen waɗanda suke gaba da shi, sai a zauna da shi. Idan yana gadaran ilimi ne da karatu, to a nemo masa masu ilimi da karatu, sa'anninsa ko wanda suka fi shi, sai su zauna cikin mutunta juna. Wane sallar da kake kana tsananta mana? A mu ɗalibai ne, muna zuwa lectures, muna zuwa dafa abinci, muna zuwa layin ban ɗaki, muna zuwa muna kaza, muna larurori, bai kamata ka zo ka tsananta mana ba. Kuma Annabi ya hana Mu'azu ɗan Jabal ya tsananta wa mutane har faɗa ya masa, ya ce afattanun anta ya Mu'az, yanzu Mu'azu kai mai fitina ne, za ka fitini mutane. A wata riwaya ya ce yanzu za ka kora mun mutane, saboda wani ne shi ma ya gaji da doguwar sallar da Mu'azu yake kawai ya yanke ta, ya je ya ƙarasa ya yi tasa daban, kuma kai Annabi ya kai Mu'azu ƙara wajen Annabi. To sai a zauna da liman, sai a ja masa aya, a ja masa hadisi, ai yana limanci ne a bisa alƙur'ani da hadisi, sai a yi masa bayani, ba wai a koma gefe a je a buɗe masallaci bai sani ba, ko kuma a je a ta wasu maganganu a kawo rabuwar kai ba. Shawara, idan har irin haka ta faru, a bi tsari na shugabanci, kuma a yi amfani da ilimi, sai a zaunar da limami, ko a cikin makarantan, ko a wajen makaranta, ko a cikin malamai, ko shugaban ƙungiya, ko shugaban MSS, ko shugaban kaza, ko su malamai da ake gani malama din, sai a zauna da shi ya faɗi hujjarsa, ya faɗi bayaninsa, sai a gamsar da shi, sai a yi mai bayani, sai a ci gaba da yin sallah a tare. Shi ya fi muhimmanci, shi ya fi amfani akan a raba kai. Wannan shi ne abin da ya fi kamata, ya fi dacewa. In an yi haka bai daina ba, to in mutane suka je suka yi sallarsu a wani wuri, to ba su yi laifi ba, don ku sun kubutar da addininsu, kuma sun kubutar da kada a cutar da su, kuma addini ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Amma in dai ba a bi wannan process din ba, kurin aka je aka yi taware, aka buɗe masallaci, to ba a yi daidai ba, to za a iya gyarawa, sai a je a yi zama da shi, sai a faɗakar da shi, kuma na insha Allah ta'ala zai gyara. Allah gane da mu. Ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya da ƙarshe, da Allah malam a ja hankalin ƴan uwa maza da mata a bisa wata ɗabi'a da ta zo mana, ta zama mana ruwan dare a wannan zamani namu, shine wato ɗabi'ar yin istimna'i. Ɗabi'ar yin istimna'i shine mutum ya yi sabulu. Abinda ake nufi da sabulu, ji mutanen Kamaru kenan, ma'ana mutum ya rinka amfani da hannunsa yana wasa da gabansa, ko mace ta rinka sa yatsanta a gabanta har sai ta fitar da maniyyi, shine istimna, haram ne. To shi dan uwa ya rubuto takarda, ya ce ya zama ruwan dare. To in dai har ya zama ruwan dare, to Allah ya sauke. Allah sauki masifa ne kuma daga cikin bala'in da istimna'i yake jawowa yana kashe da namiji me kashe da namiji ya kashe mai kuzari ta yadda bayan ya gama istimna'i in yazo ya aure ba zai iya injabi ba ba zai iya gamsar da mace ba ba zai iya samun kwaikwaye na haihuwa har yazo ya tara ƴaƴa ya haifi ƴaƴa ba sannan yana dawo ciwo a gaba akwai ciwon gaba da yake jawo mutum duk ciwo ya same ka iya da sauki amma yau ana kai ka asibiti ana cewa gaban ka ne yake ciwo ana treating din ka ka shiga uku da haka istimna'i mugun abu ne tsakanin maza ko mata abu ne wanda bai da kyau kuma dalibai dole ne ku zama ku rinka hakuri fa wannan rayuwa ta dalibta da kuke ganin kowa yayi kuma lokaci ne duk lokacin da aka zo zaka yi tafiya aka ce akwai wata gada ta ruwa sai kai minti biyar kana binta dole ka tsallaka ta duk tsoranka da ruwa to wannan rayuwa ta dalibta rayuwa ce wata gada ce kowa sai ya bita wanda duk bai yi hakuri ba to zai rubta cikin wannan gada akwai sha'awa akwai talauci akwai matsin rayuwa akwai bukatar kaza kaza kada mutum ya zo ya amfani da rayuwarsa ta dalibta ya lalata rayuwarsa ya zo kuma daga baya yayi da na sani shekara biyar da ta wuce nan jami'ar dubba ko bane anan shekara goma da ta wuce dubba ko bane anan sun tafi haka Allah yake ta kawo ku ya ɗebe ku ku tafi ya ɗebe ku tafi ya ɗebe ku tafi ku tafi duk wanda suka zo suka zauna sun zauna a gidajen nan sun zauna a wuraren nan sun yi rayuwa a nan sun yi hakuri kai me yasa ba za ka yi hakuri ba wanda kuma ya ga bai hakuri ba yana da wadatattun kuɗi ya gaya babansa kar ka boye ka ce baba kai min aure kurum ya maka aure da ka je ka fada cikin halaka in ko ba za ka iya maka hakurar karatun ka je gida ka yi aure tunda jaraba ce da kai ka je can ka karata amma mutum ya zo tana irin waɗannan abubuwa bai da kyau ba daidai ba ne illa ne ba karamar illa ba kuma haramun ne shine nakihu yadihi da ake cewa mai auren hannunsa da ƙarshe muna kira ga al'ummar Najeriya gaba ɗaya a yi wa Kano addu'a ta musamman saboda munasabar sanar da zaɓe da aka ce za a yi gobe muna tsokon Allah sa a sanar lafiya a gama lafiya ya Allah duk abin da ka zaɓar mana mun yarda da shi kuma muna fatan Allah ka yaye mana fitina Allah ka kare mana rayukanmu Allah ya zaunar da garin lafiya Allah kada ya ba da daman zubar da jini Allah ka kare rayukan mutane da dukiyoyin mutane ya Allah ya Allah ka kiyaye dukkan wata fitina duk wani tashin hankali a kiyaye kuma mutane akwai bukatar su takeice zirga-zirga sai sun ga yadda abubuwa suka je suka dawo wala turqubi aidikum ila tahluka takeitu da yin addu'o'i da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kuma komai zai wuce insha Allah ta'ala muna kyautatawa Allah zato amma dai akwai bukatar ayuwa wannan jiha mai albarka Kano addu'a Allah ya bata lafiya da zaman lafiya idan Kano ta samu matsala to arewa ce gaba ɗaya ko Najeriya ta samu matsala in kuma Kano ta zauna lafiya to wannan dalili ne na samun zaman lafiyan dukkan sauran jihohi Allah muna kyautata maka zato Allah kuma muna roƙonka muna tawassuli da sunan nakinka Allah kai muka dogara da shi kuma kai muke neman taimakonka duk abin da muke jin tsoro Allah ka yaye mana shi duk abin da zai dame mu Allah ka kare mu da shi Allah duk wanda zai nufaci mu da wani abu mara kyau Allah ubangiji ka ba mu kariya Allah ka tsare garin ka tsare mutuncin garin ka tsare al'umman garin Allah ka tsare musuluncin garin ka tsare kasuwancin garin ka tsare addinin garin Allah kuma ka tsare al'umman garin duk wata fitina da za ta iya faruwa Allah ka kare mu da karewarka Allah mun yi iya abin da zamu iya yi kuma mun bar maka dan kai ne mai iko da kan komai da komai kuma duk kasan mu Najeriya gaba ɗaya Allah zaunar da isha lafiya wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته